A yanzu haka dai malaman addini sun fara yin tarurrukan wayar da kan al'ummansu a game da irin kalaman da ke fita daga bakunan 'yan siyasa da ka iya kawo rarrabuwan kawuna da irin abin da waɗannan ɗabi'u ka iya janyo wa ƙasar. A cewar Reverend Daniel Yusufu Mbaya na majami'ar EYN da ke Utakon Abuja.
Kullum abin da nake gaya ma jama'a ta kuwa shine musa kasanmu ta farko, Ubangiji shine na farko, amma kasanmu ya bi baya. Mu muna nan fa domin kasanmu ne. Idan babu kasanmu babu mu. Ba za mu je wata kasa mu zama da kasanmu ba, in mun je wata kasa mu bako ne ko mu baki ne a wata kasa. Bari mu zauna da ban gaskiya cikin kasa mu, cewa kasa mu za ta fita a cikin wannan kangin, a cikin wannan wahalan za ta fita, kuma ta fita da daraja, za ta fita kuma mutane su zo suna kwakwazon zuwa a kasa mu, ba wai muna kwakwazon zuwa wata kasa ba. Mu yi haka, mu ci gaba da addu'a, mu zama masu biyayya ga doka, mu zama waɗanda mu za mu yi addu'a domin kasa nan, mu yi addu'a domin shugabannin. Idan muka zama da gaskiya da aminci, muka kore cin hanci da rashawa, muka yi aminci, Ubangiji zai ɗaukaka kasa nan, kuma zai ɗaukaka mu, kuma za mu ga abin mamaki da umarji zai yi a kasan.
Tun dawowar demokradiyya a Najeriya, mata da dama sun zama goraye, haka zalika yara da yawa sun zama marayu sakamakon tashi-tashin hankulan siyasa da akan dangana shi da matasa da ake zargin ana amfani da su wajen kai hare-hare. Wani abu da shugaban sashen matasa na kungiyar Kristoci, wato Yowikan, Engineer Daniel Kazai, ya wannan kira.
Muna kirkiro da dabaru da zamu yi mu wayar da kan matasanmu akan dalilin ganin mun zauna tare a wannan kasan. Domin lalacewan kasan nan lalacewanmu ne duka, ba mu da wani wuri da zamu tafi mu ce wannan kasanmu ne. Najeriya kasanmu, dole mu tashi mu yaki duk wanda zai zo ya ce zai raba mana wannan kasan. Dole kuma mu hada kai Krista da Musulmi mu ga cewa mun zauna tare a kasan nan. Wato duk dan siyasa da ya zo da wani tunanin ganin cewa zai kawo wayansu da barbarun raba hankulan matasa, wannan zai sha mamaki abin da zai faru, domin ba za mu ba su zarafin wannan ba.
Chikwa Dauda Iliya na zama magatakardar kungiyar 'yan asalin garin Chibok mazauna Abuja. Ya ce kungiyarsa na goyon bayan masu fafutukan ganin an kwato 'yan matan Chibok waɗanda aka fi sani da Bring Back Our Girls, inda ya ce yunkurin ya ba mutanen Chibok da ma 'yan arewa maso gabas ƙarfin gwiwar yin amfani da batun 'yan matan a lokacin zaɓe mai zuwa domin cimma burin ganin an dawo musu da yaran su gida.
Tunda mu yanzu sun watsar da mu, kuma yanzu lokacin zaɓe ya zo za su nemi kura mu. To duk wanda fa zai nemi kura mu sai ya yi mana zancen 'yan matan nan, sai ya gaya mana inda suke, ya zai iya kwato su in aka zaɓe shi ya kafa gwamnati. To kin san ya zama mana ƙato mukami
na siyasa
kwarai da gaske, kuma za mu yi amfani da shi.
To kana ganin za a yi zaɓe a shiyar ku?
Za a yi.
Yawancin mutanen ku ba su a gidajensu.
Akwai wata dabara da za a kirkiro su ma'aikatar zaɓe INEC a turance. Akwai har zuwa ma wayanda suke zama wanda aka kokoro su nan suna zama a ƙauyuka anan, za a samu zarafin da za su yi zaɓe.
Yanzu haka dai jama'ar Najeriya na da koke-koke daban-daban gami da ayyukan hukumar zaɓe mai zaman kanta. Shin kowace irin rawa ce hukumar INEC za ta yi a wannan lokacin wajen ganin ta kawar da kurakurai da sharewa al'umma hawaye? Nick Dazan shi ne kakakin hukumar zaɓe ta ƙasa.
In muna cewar za mu zaɓuɓɓuka masu inganci, cewar mun zauna mun duba inda muka gaza, mun kuma tabbatar da cewar mun yi koyi darasi, kuma wannan darasi da muka koya za mu yi amfani da shi a zaɓuɓɓuka na gaba. Abin da muke so shi ne jama'a su daɗa ba mu goyon baya, a tabbatar da cewar ana komai cikin lumana kuma da bin dokokin zaɓe.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.